sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare, da da fatar kuna cikin koshin lafiya. A yau Alhamis 10 ga watan Yuni shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 4:30 na maraice a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da rahoto akan ƙara jaddada matsayin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari game da 'yan ta'adda. Haka za a ji matakin saka ƙafar wando ɗaya da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin yi da kamfanonin sadarwar yanar gizo. Muna kuma tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Daga bisani sai mu kammala shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun makai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sanarwar da shugaban Amurka Joe Biden ya fidda a yau Alhamis cewa gwamnatinsa za ta ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus na kamfanin Pfizer guda miliyan 500 ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfin tattalin arziki guda 92. Amurkar ta yi hakan ne da nufin yantar da kanta daga sunan kasar da ke ajiye rigakafi mai tarin yawa. Babu lokaci ko dama da tafi wannan da Biden ya yi amfani da ita don yin sanarwar, wato kwana ɗaya kafin fara taron kolin ƙasashe 7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da za a yi a garin Cornwall da ke Birtaniya. Ta yin hakan ya share fagen wasu ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki su masu basahu. A cewar Fadar White House, za a kaiwa ƙasashen rigakafin guda miliyan 500 daga nan zuwa watan Yuni shekara mai zuwa, ciki har da rigakafi guda miliyan 200 da za a kai musu zuwa ƙarshen shekarar nan ta 2021. Gwamnatin Biden ta ce gudunmuwar za ta zama wani tubalin ƙoƙarin haɗin gwiwa da ƙasashen demokuraɗiyya ke yi na yi wa jama'a rigakafi a faɗin duniya. Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa akan shugaba Aung San Suu Kyi wadda aka hambarar da gwamnatinta. Kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta Global New Light of Myanmar ta faɗa a yau Alhamis cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta gano hujjoji da suka nuna cewa Suu Kyi, 'yar shekara 75, ta aikata laifin cin hanci ta hanyar amfani da mukamanta dangane da tuhume-tuhumen da aka gabatar a kanta a baya na cewa ta karɓi kuɗi wuri na gugar wuri $600,000 da zinari ba bisa ka'ida ba, da kuma wasu sabbin zarge-zargen da suka hada da yin amfani da filayen gwamnati ba bisa ka'ida ba don amfanin gidauniyar tallafinta. Rahoton ya ce an gabatar da tuhume-tuhumen kan Suu Kyi ne a ƙarƙashin dokar yaƙi da cin hanci da rashawa mai lamba 55, wacce ta tanadi hukuncin ɗaurin shekara 15 a gidan yari idan aka same ta da laifin. Tun bayan da sojoji suka yi wa gwamnatinta juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, Suu Kyi ke tsare. Tana kuma fuskantar tuhume-tuhume akan manyan laifuka da yawa da suka hada da mallakar wasu wayoyin hannu marasa lasisi da saba matakan kariyar COVID-19 da saba dokokin sadarwa na kasar da kuma tunzura jama'a. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 11 ciki har da yara 8 suka mutu bayan da wani gini ya ruguzo kan wani ginin a Mumbai a daren jiya Laraba, a cewar jami'an kasar. Lamarin ya faru ne dab da karfe 12 na dare a wata unguwa da ke arewacin birnin Mumbai bayan da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya haddasa ambaliyar ruwa a sassan babban birnin na India. Mazauna birnin sun haɗu da jami'an kwana-kwana da na tsaro wajen ƙoƙarin ceto mutanen da suka makale a baragozan gine-ginen. Mutane 8 kuma sun jikkata an kai su asibitocin da ke kusa don jinya. Rugujewar gidaje ya kusan zama ruwan dare a birnin Mumbai a lokacin damina. Jiya Laraba ne karan farko da aka yi ruwan kamar da bakin ƙwarya a birnin a bana. Dan takarar shugaban ƙasa a Peru, Pedro Castillo, na ikirarin samun nasara a babban zaben ƙasar da aka yi amma abokiyar adawarsa Keiko Fujimori na nuna cewa an yi magudin dabban kuri'u a zaben da aka yi a wannan makon. Keiko ta yi kira ga kotun zaben kasar da ta yi watsi da kuri'u 200,000 da aka kada a zaben da aka sake yi ranar Lahadi wanda aka kara tsakaninta da Castillo. Kotun kuma ta sake duban kuri'u 300,000 da aka kada duk da cewa bata gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nata. Castillo ne ke kan gaban Keiko da kadan inda yake da kuri'u kashi 50.2 ita kuma tana da kuri'u kashi 49.9 yayin da aka kusan kammala kidayar kuri'un yanzu. Keiko tsohuwar yar majalisa ce da aka taba kullewa a gidan yari a zaman wani bangaren bincike akan cin hanci da rashawa da aka yi a kasar. Ita ce diyar Alberto Fujimori, tsohon shugaban kasar da ke gidan yari yanzu haka dan daurin shekara 25 saboda laifin cin hanci da rashawa da kuma kisan wasu mutane 25. Keiko ta yi alƙawarin ba da tallafi ga iyalan da annobar COVID-19 ta shafa a kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. A lokacin ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai birnin Lagos a yau, ya sake ba da umarni ga jami'an tsaro da su harbe duk wani dan ta'adda da suka samu dauke da bindiga nau'in AK-47. Buhari ya kara da cewar a yan kwanakin nan yan bindiga za su sha mamaki domin kuwa zai kare al'umman Najeriya daga ayyukan ta'addanci a kasar, wanda shine alkawali da ya daukan makansa. Wakilin muryar Amurka a birnin Eko, Babangida Jibrin, na dauke da karin bayani.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya furta hakan a ziyarar aiki da ya kawo birnin Lagos, ya ƙara nanatawa kudurinsa ga jami'an tsaro da kuma rundunar 'yan sanda ta ƙasa da su harbe duk wani ko wasu mutane da suka gani dauke da bindigan AK-47 walau dai a yankin arewacin Najeriya ne ko kuma a kudancin ƙasar. Yana mai cewa gwamnati ba za ta ci gaba da zura ido wasu 'yan ta'adda suna yadda suka so a birane da kuma dazukan Najeriya ba. Shugaba Buhari dai ya furta hakan ne a lokacin da yake kaddamar da wasu motoci 150 na tsaro da baburan hawa kimanin 100 da sauran na'urorin sadarwa da kuma na tsaro da gwamnatin jihar Lagos ta ba da gudunmuwa ga rundunar 'yan sandan Najeriya domin gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro a birnin Lagos da kewaye. Shugaban da ya yi amfani da wannan dama wajen kira ga sauran gwamnoni da su yi koyi da gwamnatin jihar Lagos, wanda ta dade tana ba da gudunmuwarta ga rundunar 'yan sandan Najeriya, da koya 'yan Najeriya suka ji game da wannan umarni da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sake bayarwa na harbe duk wani dan ta'adda da ke dauke da bindiga. Alhaji Ado Shaibu Dan Sudo, wani mazaunin Lagos ne.
Amma wannan magana da shugaban kasa General Muhammadu Buhari mai ritaya yayi na alƙawarin a harbe 'yan bindiga a Lagos ko kuma a Najeriya ai ba sabon abu bane. Ya sha ba da waɗannan umarni inda an ga mutum da bindiga AK-47 kawai a harbe shi, kuma a matsayinsa na shugaba dole ne ya ringa furta irin waɗannan kalamai domin bawa su kansu jami'an tsaro ƙwarin gwiwa da kuma nuna wa ainihin mutanen ƙasa da gaske yake, sannan kuma da ainihin ƙoƙarin ganin yaya za a yi wannan rashin tsaro na ƙasar nan ai maganinsa gaba ɗaya. Don haka al'amari na 'yan bindiga ba al'amari ne wanda yake mai kyau ba, ko waɗannan irin 'yan bindiga ne kawai ba wai ma sai Fulani 'yan bindiga, duk wani ɗan bindiga ba abin da zai jawo ƙasa illa tarzoma da tashin hankali.
To sai dai ga mutane irin su Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu da ke da shakku, shugaba Buhari ya ƙara jaddada cewa wannan karan ba gudu ba ja da baya.
I want to
bangaren sa dai gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa gwamnatin jihar Lagos ta dauki batun tsaro da muhimmanci, shi yasa ma ta dade tana bada gudunmuwar ta ga harkokin tsaro musamman garuruwan 'yan sanda na birnin Lagos. A bangaren sa shi ma babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Usman Alkali Baba ya kira ga 'yan sanda a Najeriya su tashi haikan wajen kare al'ummomi da dukiyoyinsu. Wannan ne dai ziyarar farko da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo birnin Lagos tun bayan da ya sake cin zabe a shekara ta 2019. Babban Firm Murya Amurka daga Najeriya.
To Ubangiji Allah ya bada ikon sauke wannan nauyin a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa kamfanin sadarwa na Twitter ya aiko mata da tawaga don neman sulhu da gwamnatin. Ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya ce daga yanzu ba za a sake barin kamfanonin sadarwa kamar su Twitter, Facebook da Instagram su aiki a kasar ba tare da sun samu rajista aiki ba. Amma bangare daya masu sharhi a al'amuran yau da kullun na cewar ba giringirin ba dai ta yi mai. Wakiliyar muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Majina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton nata.
Ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad ya kara jaddada cewa dukkanin shafukan sada zumunta a yanar gizo irin su Facebook da Instagram da WhatsApp da kuma Twitter da a yanzu haka ake takaddama akan dakatar da shi sai fa sun yi register kafin a bar su su yi kasuwanci a Najeriya.
Our conditions have already laid out to you. You must register in Nigeria. You must be a corporate entity before you can do business in Nigeria. Because they are doing business in Nigeria, whether it's Netflix, whether it's Iroko, whether it is Facebook, they are doing business in Nigeria and they are making money and they don't pay taxes.
Lai Muhammad ya ce barin su da aka yi a baya ba tare da wani abu da ya shafi biyan haraji ba shine yasa suka kai ga yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari rashin da'a. Saboda haka a yanzu sai sun bi dokokin kasar idan suna son su yi aiki a Najeriya. A lokacin da yake nazari akan wannan batu na ginda ya sharuɗa ga kamfanonin mu'amala irin su shafukan sada zumunta, ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce akwai yanki na nauyi da doka ta tanadar akan mahukunta.
Sashe na hudu kuma yace nauyi ne akan mu yi biyayya ga duk wani hukunci ko wani umarni wanda hukumomin nan da muke mambobi suka zarta akan mu. Sannan na ƙarshe kuma aka ce mu taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da daidaito da adalci da kuma salama a fadin duniya. To waɗannan su ne manufofin harkokin kasashen waje da Najeriya za ta dogaro akan ta daidai da sashe na 19.
To sai dai ga Muhammad Gwani wanda ke amfani da shafukan sada zumuntan ya ce 'yan siyasa ne suka kawo matsala a yadda suke amfani da su.
Da yawa daga cikin 'yan siyasa da masu mulki lokacin da suke kan buƙatar suka biya sai irin waɗannan kafafu suke amfani da su. Ba su taɓa ganin baƙin abun ba, ba su taɓa ganin aibin abun ba. Kuma mafiya yawan mutanen Najeriya musamman wanda suka je kusa da shugabanni na farkon su makwaɓaita ne, makaryata ne, ba sa son gaskiya, duniya ce kawai a gaban su ba gaskiya da Allah ba. Ba su iya gaya ma shugabanni gaskiya. So tweetan nan economically ma'ana za ta yi affecting ɗin mu ma wajen tattalin arziki.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin ma'abota shafukan sada zumuntan da mahukuntan ƙasar da kuma waɗanda suka mallaki shafukan sada zumuntan kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wow.
Allah ya samu dace. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Hukumar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane shida da dama kuma suna kwance a asibiti ana musu jinya bayan bullar cutar kwalara a kananan hukumomi 7 na jihar. Jami'ar da ke kula da takaita yaduwar cututtuka a jihar Plateau, Madam Martina Alex Nuan, ta shaida mun irin kokarin da hukumomi ke yi wajen daƙile yaduwar cutar ta kwalara.
Mun samu barkowar cutar kwalara a Plateau State tun a cikin watan biyar cewa akwai damuwa na amai da gudawa a ta gefen angon rogo angon rimi domin bayan muka duduba mun nemi abinda ake ce da shi RDT wato rapid diagnostic test wato test da bazai dauki lokaci ba za a iya a yi shi da gaggawa a gurin so muka yi testin sai muka gano cewa hakika cutan cholera ne ya barko so tun daga lokacin dai har zuwa yanzu kowane rana muna samun rahoto mutane da suke samun wannan cutan daga wannan lokacin dai zuwa yanzu mutane kusan 435 wanda wato aka shaida cewa sun zo da wannan damuwa na gudawa da amai and a cikin wayannan mutanen mun rasa guda shidan nan da aka rasa ba wai sun zo asibiti ne sai ya gagara lura da su ba amma tun daga gida amma a cikin wayanda suka shigo asibiti ba mu samu wanda ya zo har ya rasu ba domin in ka zo cikin gaga ka zo da sauri akwai taimako
to banda karamin hukumar Justice Arewa akwai sauran kananan hukumomin da aka samu ballar cutar wannan kwalara
kananan hukumomi guda 7 akwai Jos North Jos South akwai Barkin Ladi akwai Basa akwai Jos East akwai Riom akwai kuma Bokkos mafi yawa Jos South da Jos North ne
yawanci akan samu wannan cuta idan damina ta zo ne akwai kudaje da sauransu ta yaya mutane za su kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara
wannan tambayan yana da muhimmanci sosai ana iya samun ciwon kwalera ko da wani lokaci ne amma baya samun kamar barkowa kamar epidemic lokacin nan kika lura lokaci ne na ƴaƴan itatuwa musamman mangoro yana da jawo hankalin kuda lokaci ne kuma na su kamar kayan ganye lokaci ne kuma wanda abinci dai kamar su masara ya dan ragu dan haka mutane sun koma kan wayannan kayan ganye da suka dan fito da kuma kayan itatuwa sannan ba wai cin wayannan kayan itacen da ganyen ba kyau bane a yana da kyau amma yadda muke lura da shi shine zai kawo mana ko mu samu cutar kwalara ko kuma ba za mu samu ba to kuda ne mafi yawa ma mai daukan wannan cutar daga kan bayan gidan wanda daman yana da kwalara kuma bai je yayi bayan gida a cikin shadda ba yayi bayan gida a wata kila jeji kuda ya zanna akai sai ya dauka sai zo ya settle akan abincin da kai kake ci sai ya jefa kwayoyin kwalara akai kwayoyin kwalara kuma kwaya daya yana iya kawo illa a jikin mutum ko kuma kai bayan gida a jeji ruwa ya wanke ruwan bayan gidan da yana da kwayoyin cutar zuwa cikin rijiya ko kuma zuwa cikin rafi inda ake yin ban ruwa ma abinci ya wanke zuwa ciki to an zo an yi ban ruwa akan ganyen nan kai ka zo ka sai ganye baka bashi isasshen lokaci da ruwa mai kyau ka wanke ba to zaka samu damuwa da shi haka so shi yasa a wannan lokacin haka muna cewa a lura wannan wanke hannu da ana ta ce corona amma wanke hannu yana din taimako a kawar da cututtuka dewa fiye da corona kadai in dai ruwan shanka wanda kana diba daga rijiya ko daga rafi ko kana tare ruwan sama ne muna bada shawara a tafasar da ruwan nan a sa shi a cikin bukati mai murfi bukati mai tsafta mai murfi ya yi sanyi a wurin sai ana sha a bar kof guda daya wanda shine na diba ruwa kafin a diba a zuba a wani kofi a sha da shi zai rage damuwa su ganyen nan da su mangoro in aka diba kafin a ci a tabbata an wanke wankewa da ruwa mai kyau a wanke ba so daya ba ba so biyu ba ruwa na ukun a zuba gishiri a ciki sai a dan bar shi ya dan zanna in ya dan zanna sannan can bayan minti 5 zuwa 10 sai a cire a yi amfani da shi
ina alamomin sa kuma wani lokaci ne ma mutum ya kamata ya garzaya neman magani
alamomin cutar cholera shine amai da zawo kuma amai da zawon nan yana nan yana zuwa daiwa ba kaman wanda watakila kana zawoyi zaka je ka dan yi dan daidai wani lokaci kai nishi ma ba wani abun da ya fita a wannan zaka fidda shi ne cikin daga farkon zaka yi shi daiwa So lokaci na fari na biyu in baka dauki mataki ba sai kaga ruwa ya kare a jikinka. So ya kamata da moment ka fara ganin alama na zawo kar ma ka jira amai, ko kaga alaman amai kar ma ka jira zawo, ka je asibiti. Aka je asibiti da wuri, in aka je asibiti da wuri ana mai da ruwan nan zai taimaka. Mukan bada shawara daga kaga kana zawo ko amai, abu na fari ma kai ruwan suga da gishiri. Akwai ana sayar da shi a sachet a chemist ma a soma sha kafin ma a isa asibiti.
Malam Abdullahi Adamu shine mai unguwar Rogo a cikin birnin Jos, yace suna kokarin fadakar da jama'a kan hanyoyin kare kai daga cutar kwalara.
Akwai damuwa mutuka a cikin zuciyar mutane game da wannan annoba na ciwon kwalara, domin sai mutuwa ake yi yanzu nan dai a takaice. Za ki tarar da mutane a asibitocinmu na gwamnati da kuma na private, duka jama'a suna kwance sakamakon wannan ciwo.
Amma an samu rasa rai a wurin?
Sani na dai, domin wani akan kai wa'yansu asibitoci kuma kin san garin yana da girma. Amma sani na an samu mace-mace ko a cikin kwana biyu nan da suka wuce an samu mutane uku ko hudu sun mutu.
To wani irin fadakarwa kuke?
Gaskiya wannan lokaci dama kowace shekara mukan haɗu da wannan annoba ɗin. To ganin haka ne muke fadakarwa, ko kwanan nan ma Red Cross sun zo mun zagaya da su guri zuwa guri, mun tara mata jami'an Red Cross suka yi ta musu fadakarwa. Kuma a masallacai ma mukan sanar da limamai su taimaka su rika fadakar da jama'a, saboda jama'a su rika kiyaye ciye-ciye musamman abin da ya shafi su mangoro da sauransu wanda gudaje ke bi. Sannan kuma wannan magana da wanke hannu, a ci gaba da wanke hannu kafin a ci abinci. To babban damuwanmu shine ruwan sha. Mun dade a Gwarogo ba mu da famfo tun da aka yi wannan hanya. A kowane lokaci muna kira shi mai girma gwamnan jihar Filato Babano Ladon ya taimaka mana a ba mu ruwa. Ba ki tarar da ruwan da jama'a suke sha din, ruwan ba shi da kyau.
Kana ga kaman ta ina dai za a magance wannan matsala, tunda dai a yanzu haka akwai mutane a asibiti da wani tallafi kuma za a basu.
To alhamdulillahi, wannan ciwo wanda yanzu za mu iya cewa ta gaba kusan annoba, wato babu tallafi illa gwamnati dukkan a samu rahusa game da abin da ake biya a asibitocinmu game da wannan ciwo na musamman. Kuma lalle maganar ruwan nan da na faɗa yana da muhimmanci. Sannan kuma kwanakin baya gwamnati ta turo ana maganar cewa za a yi irin sokawai, maimako irin bayan gidanmu nan da muke da shi ruwa yana gudana shi ke kawo mana ciwon sauro da sauransu. To gaskiya inda za a taimaka a ce an samu kowane gida sun yi sokawai, da za a samu saukin irin waɗannan annoban da ke addaban al'ummanmu.
Wato kowane gida dai a ce sun samu masarufi kuma salga kenan.
Yawwa, nan shine.
Ƙwararru na ba da shawarwarin hukumomi su mai da hankali wajen inganta kiwon lafiyar al'umma don rage yawaitar cututtuka da samar da walwala wa 'yan ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Da haka muka zo ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, barkanku da haɗewa wannan shirin na takaitattun labarin wasanni. Da farko dai, fitaccen ƴar wasan ƙwallon tennis na duniya Serena Williams an yi wa Gerard da ita a gasar French Open da ci 6-3 da kuma 7-5. Wata ƙaramar yarinya ce 'yar shekaru 21 mai suna Elena Rybakina, yar kasar Kazakh, ta sami nasara akan ita Serena din. Ɗan wasan club ɗin Manchester City Kevin De Bruyne ya lashe matsayin ɗan wasan da ya fi kowa a rukunin masu buga ƙwallo na ƙwararru manya na wannan shekarar a karo na biyu jere, a yanda abokin wasansa da suke club guda Phil Foden ya lashe na fannin matasa 'yan wasa na wannan shekarar. Dukkanin 'yan wasan sun taimaka wa club ɗin City nasarar da ta samu a gasar Premier sau 3 cikin shekaru 4 da kuma kofin Carabao. A ranar Talata wannan sati, kasar Jamus ta ce za ta kyale 'yan kasashen Ingila, Scotland da kuma Wales shiga kasarta ba tare da sai an killace su ba su yi wasan kwallon kafa na Euro 2020, din da cewa ana samun yawan bullar cutar corona nau'in Delta a kasar Britania. Tawagar 'yan kwallon kafa na mata na kasar Nigeria sun sauka a kasar Amurka domin fafata gasar kwallo na kasashe guda huru na wannan shekara. Kasashen ko su ne Amurka, Jamaica da kuma kasar Portugal. A wata sabuwa kuma 'yan wasan kwallon hannu na mata a Nigeria sun fara gasar neman cin kofin hannu da hannun hagu domin kuwa sun kwashi kashinsu ne hannun 'yan mata na kasar DR Congo a wasan farko da aka buga a kasar Kamaru. Kasar DR Congo ta yi nasara a kan Nigeria ne da kwallaye 16-36. Kungiyar kwallo ta Barcelona an ruwaito cewa ta shirya domin kawo ƙarshen raɗe-raɗen da ke yawo kusan shekara guda domin da batun ɗan kwallonta Lionel Messi ta hanyar sabunta kwantiraginsa na shekara biyu. A dai hannun kuma, kulawar ɗin kwallon ƙafa ta ƙasar Hispania Barcelona ta kammala sanya hannu dangane da tsohon ɗan wasan Manchester City ɗan ƙasar Argentina Sergio Aguero. Tuni har ma Aguero an kammala aikin tantance lafiyarsa. Aguero yana da shekaru 32 a duniya. Ɗan wasan da wannan shiri kenan za su haɗe wuri guda da Lionel Messi. Zai fara wasawa club ɗin Barcelona a ranar 1 ga watan Yulin wannan shekara a lokacin da kwantiraginsa da City zai kawo ga ƙarshe. Wasan sada zumunta na kwallon kafa na tsakanin ƙasa da ƙasa na duniya daban-daban da aka gudanar ranar Talata. Kasar Kosovo da kasar Gini an tashi. Kasar Gini na da ci biyu, Kosovo na da ɗaya. Zagaye na biyu tsakanin kasar Kamaru da Najeriya an tashi banza da banza. Sai dai idan za a yi tunawa, a turnin farko kasar Kamaru ta ci Najeriya 1-0. Wasan da aka yi tsakanin kasashen Poland da Iceland kowace ta jefa kwallaye 2-2 a ragar 'yar uwarta. Haka dai su ma kasashen Benin da Zambia 2-2 ne suka tashi. Gambia da Togo, Gambia ta yi nasara a kan kasar Togo da ci 1-0, yayin da kasar Morocco ta sami nasara a kan kasar Ghana da ci 1-1. Abdulha Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A daidai wannan lokacin muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya fadda yau Alhamis cewa gwamnatinsa za ta ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus na kamfanin Pfizer guda miliyan 500 ga kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki guda 92. Amurkar ta yi hakan ne da nufin 'yantar da kanta daga sunan ƙasar da ke ajiye rigakafi mai tarin yawa. Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa akan shugaba Aung San Suu Kyi wadda aka hanbarar da gwamnatinta. Akalla mutane 11 ciki har da yara 8 suka mutu bayan da wani gini ya ruguzo kan wani ginin a Mumbai a daren jiya Laraba a cewar jami'an kasar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 na Asaba a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 5 kenan a gogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum, Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.